Shaban, yau muna Juma'a a 9 ga watan Ramadana shekara 1444 wanda ta daidai da 31 ga watan 3 a shekara 2023 miladiya. Insha Allah ta'ala zamu dora a kan karatun mu jiya in ba mu manta ba mun kwana kan aya ta 31 a wannan sura mai albarka, wato suratul Ra'd. Yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi kan aya ta 32. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dafa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani sa. Allahumma wa laqad istuziya.
Wa laqad istuziya bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadhum fa kayfa kana 'iqab.
Bismillahir rahmanir rahim. Ubangiji ya ce wa laqad istuziya bi rusulin min qablika. Wannan ana ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hakuri, saboda abinda mutanen Makka suke masa na daga wato izgilanci. Allah ya ce wa laqad istuziya bi rasulin, wato bi rusulin min qablika. Kafirai yana daga cikin al'adar su yiwa wato annabawa izgilanci. Allah ya ce ai sun izgilanci wato da annabawan da suka zo kafin kama, saboda haka ba akan ka aka fara ba. In sun maka izgilanci, to ka sani sun yi wa annabawa da yawa wato izgilanci. Amma Ubangiji ya ce me ya faru, fa amlaytu lil ladina kafaru, sai muka jinkirta ma waɗanda suka yi kafirci, muka ba su dama suka yi ta kafirci su a bayan ƙasa. Ana rubutawa har sai da suka cika littafin su na sabo tab, wato da zunubi. Ubangiji ya ce sun ma akasuhum, sai muka danke su da azaba. Fa kaifa kana iqab, ya ya kaga wato damkata shine ya kaga azabata, ma'ana ta auku wato a ma'aukata.
Afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat.
Naam.
Wa ja'alu lillahi shuraka.
Naam.
Qul sammuhum.
Naam.
Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu.
Naam.
Illa radiya bi zahiri min al-qawl.
Naam.
Wa zayyana lil ladina kafaru ma karuhum.
Naam.
Wa fadu an sabili.
Naam.
Wa man yudlilillahu ma lahu min hud.
Ubangiji yace afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Shin yanzu ka hada a wanda yake tsaye akan kowace rai, wato yana kiwanta akan dukkan abin da ta aikata, wato kuma yana kulawa da shi, kuma yana rubutawa koda ita ran ta manta abin da ta aikata, daga ƙarshe kuma Ubangijin ya mata sakamako da abin da ta aikata. Shin yanzu ka hada wannan da wanda yake wato bai san wannan ba? Ka hada Ubangiji subhanahu wataala da yake tsaye akan kowace rai da ta aikata alkhairi ko sharri, wato shine Allah, ka hada shi da wanda yake wato kamar gunki, wanda yake shi bai san ma me yake ba, bai san a halin da yake ciki ba, ma'ana ai ba za ka hada Ubangiji subhanahu wataala wato da yake tsaye wato wajen tadabirin bayinsa da kuma wato yi musu sakamako akan aikin da suka aikata, ka hada shi kamar wanda yake wato bai san halin da yake ciki ba. Ubangiji yace wa ja'alu lillahi shuraka, su dai kafirai suna sanya wa Allah ne abokanan shirka. Kul, ka ce musu sammuhu, wato to ku zo ku siffanta allolin na kuma, ma'ana ku siffanta su, ku ambace su, ma'ana ku kira su ku ga za su amsa kira ne, ko kuma ku zo ku siffanta su. Shin kwa iya siffanta su da aikin Allah ne? Za ku ce gumakan nan naku suna dare suna rana, ko kuma suna gudanar da dare da rana, suna yin sama suna yin kasa, suna ruwa suna zafi? A wayannan ai wannan ayyuka duka aiki ne na Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya ce kul samuhu, ka ce musu wato ku siffanta gumakan nasu. Shin su kan gumakan su wane ne? In kun ta siffanta su, da wace irin siffa za ku siffanta su? Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu, ko kuma za ku siffan, za ku ba wa Allah labarin abin da bai sani bane kam, ko za ku ba wa labari ne wa Allah game da gumakan naku abin da Allah bai sani ba? Fil abda, a cikin ƙasa, wato am bi zahirin min alqauli, ko kuma dai kuna faɗan magana ce kurin tabarna, magana da ba ta da tabbas game da cewa wai ku kuna bauta ma gumaka domin gumaka za su yi muku ceto. Bal zuyyina lil ladina kafaru, Ubangiji dai yace an dai kawata wa kafirai ne, wato makaruhu makircin kafirai dai shi ya kawata musu abin da suke aikatawa. Wasu du'an sabili, kuma aka toshe su gabarin hanyar kwarai. Wa man yudlillahu, duk wanda Allah ya batar da shi, fa malahu min hadin, ba za ka samu wato mai shirya da shi hanyar kwarai ba. Na'am.
لهم عذاب في الحياة الدنيا
نعم.
والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق
وبنجي يتي لهم في الدنيا وإن كافري لهم عذاب في الحياة الدنيا سنة عذاب على أيوة الدنيا za a kashe su za a ribace su Allah zai dandana musu azaba saboda kafircin su wala azabul akhirati azabul lahira ashaqqu wallahi ta tafi tsanani wa malahum minallahi minha min waqin idan ta zo ta kuma ba za ka samu min waqin wani mai tsare su wato kuma bayan Allah ba na'am
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ
نعم.
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا
نعم.
تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ
وَبَنْجِدِي يَتِي مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ مِثَالٍ الْجَنَّةِ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ وَدَّ أَكَ وَمَاسِ جِنْ تُورَنْ أَلَّا الْقَوَرِي wato fi ma na kusu alaikum cikin abin da muka baku labari cewa idan mutum ya mutu yayi imani ya aiki mai kyau Allah zai sa shi a gidan aljanna to misalin wannan aljanna din wato da aka tanada wa masu jin tsoron Allah ubangiji yace tajrimi tatal anhar urama na gudana karkashin katangunta ukuluha da'imun abincin gidan aljanna abinci ne madawwami baya karewa kuma abincin kowane lokaci ba irin rayuwar duniya bane inda akwai lokacin da zaka rasa wani irin nau'in abinci wani lokacin kuma ka same shi akwai abincin damana idan ka zo cikin rani sai ka rasa shi abincin cikin rani in ka zo cikin damana sai ka rasa shi saboda haka amma abincin gidan aljanna Allah ya ce ukulu hada'imun duk abin da ake ci a gidan aljanna a dawwame ke baya yankewa wato ko ukulu hada'imun wazilluha haka na inuwa ta gidan aljanna ma wato a dawwame take mana domin gidan aljanna babu rana balle kace eh rana ta fadi za a rasa wato eh rana ta take za a rasa inuwa in rana kuma ta fadi wato za a rasa haske a gidan aljanna haskenta da wamman haske ne saboda haka baya gushewa inuwa kuma da Allah ya tanada a gidan aljanna da wamman inuwa ne ita kuma ba ta ma tafiya balle wato ta gushe ba ta tafiya domin inuwar duniya tana tafiya ne da tafiyar rana yawa amma inuwar gidan aljanna inuwa ce da wamman biya kuma gidan aljanna din ma babu zafin rana saboda haka ba a shiga inuwar gidan aljanna saboda zafin rana domin gidan aljanna duk wani abu na damuwa ko mikaran din sa babu shi ni'ima ce akan ni'ima Allah ya ce idza ra'aita fiha in ka duba gidan aljanna idza ra'aita thamma ra'aita in ka duba aljanna din sannan ka duba aljanna din wato za ka ga ni'iman wa mulkan kabira ni'ima ne a cikin ta wato da kuma mulki kabiran wanda yake wato babban mulki mulki mai girma Allah da kansa yace mulkin gidan aljanna mulki ne mai girma saboda haka a gidan aljanna ba ma inuwar aya baya wato ba ma ranar balle wato inuwar ta gushe saboda haka abincin ta da wamamme ne inuwar ta ma da wamamiya ne tilka uqbal ladina taqaw wannan shine karshen waɗanda suka ji tsoron Allah a gidan duniya irin abin da Allah ya tanada musu wato a karshen rayuwar su wa uqbal kafirin nan na amma karshen kafire kam wato shine wato gidan wuta na'am
wallazina atainahum alkitaba yafrahuna bima unzila ilayya wa min alazabi man yankiru ba'dha qul innama umirtu an a'budu allaha wa la ushrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab
Allah ya ce wallazina atainahum alkitaba kaga wadanda muka ba su littafi wato littafin at-taura kamar abdullahi bin salamin da wasansa cikin mu'minan yahudawa wa'anda da yahudawa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka imani da shi wato suka shiga cikin musulunci Allah ya ce su kan yafrahuna bima unzila ilayka suna alfahari da farin ciki da abin da aka saukar maka ya Muhammadu saboda mi li muwafaqatihi ma indahum domin abin da aka saukar maka na alqur'ani yayi daidai wato yayi muwafaqa da bayanan da aka yi musu a cikin littafin at-taura wa min al-ahzabi akwai su jama'a wato cikin waɗanda suka yi kungiya da kansu cikin wato mushrikan Makka da Yahudu da suka kulla alƙawari su ba za su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kan akwai manyan kirba azahu wanda shashan su suka yi inkarin wato alqur'ani din kamar yadda suke ambatan wa minene ar-rahman yawa saboda haka suna inkari ka zikirur rahman kamar ar-rahman da aka ambata a cikin alqur'ani wato suke inkarin suke cewa ar-rahman wa ma alal qasas kuma suna inkarin wadansu daga cikin kisosi da alqur'ani ya zo da su kulkace musu inna ma umirtu abin sani dai ni amin umurni ne cikin abin da aka saukar min an a abudallahi na bautawa Allah shi shi kadai wala ushriku bihi wato wala ushriku bihi kada kuma ne shirka da shi ni abin da aka saukar min daga wahayin alqur'ani Allah ya ce ka ce musu ni abin da aka saukar min abin da aka yi min umurni cikin abin da aka saukar min shine in bautawa Allah shi shi kadai kada ne shirka da shi ilaihi adu in zan yi roko ne biyan bukata ta ga shi kadai zan roka wa ilaihi ma'ab kuma gare shi zan koma mana duk sanda nake da bukatar da zan koma neman biyan bukata ta ga Allah zan koma in kuma zan yi roko ga Allah zan roka ana son mai addu'a kullun ya zama yana roƙon Allah subhanahu wataala wannan bai kore idan da bukata ka roki dan uwanka dan adam ba amma dole ka sani kai ka roki dan uwanka ne ya taimaka maka ko ya maka wani abu wato da kudirin cewa abinda Allah ya ga dama kuma shi zai maka in Allah ya ga dama shi zai baka in Allah bai ga dama ba wato ko ka roke shi ma wato ba za ka san biyan bukata ba dole musulmi ya yadda da wannan cewa Allah madaukakin sarki wato shi yake kaddara komi samun abu ko rashin abu don shi yace Allahu yafsudu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah shi yake shimfida rizqi ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma shi yake rikewa ga wanda ya ga dama saboda haka zaka iya roƙon wani kana ga yana da halin yi maka bai maka ba to ka sama wa zuciyarka sauki cewa Allah ne bai kaddara zai baka ba amma in hankalinka ya tashi rubuwa ne da muke nan amma nace masa ya taimaka mun bai taimaka mun ba to ka dinga haduwa da ciwo a cikin zuciyarka amma in ka sama wa zuciyarka sauki ka yadda da Allah ya kaddara zai baka da bai sana ka ba to wanda kuma Allah tunda kuma Allah bai kaddara zai baka ba to ko yayin kuri ma ya dinga sa maka lokaci to naji dai domin idan Allah bai kaddara ba domin babu abin da zai wakana sai abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara saboda haka idan mutum zai roka ya roki Allah madaukakin sarki in ya samu kuma ya ji cewa Allah ne ya bashi in ya rasa kuma ya ji cewa Allah ne bai bashi ba domin Allah madaukakin sarki tasarrufin komi wato a hannunsa yake ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ce ilaihi adu'u gar Allah nake roko wa ilaihi ma'ab gare shi kuma nake komawa
wa kazalika anzalnahu hukman arabiyya wala ni tamada hum bada ma da ka min alilmi ma laka min allahi min waliyin wala wa
na'am wato kafirai suke cewa ubangiji ya ce kazalika azalna ko hukuma arabiyan to na ubangiji ya ce wa kazalika haka nan wato saukar da wannan kamar yadda muka saukar da wannan alqur'ani wato anzalna hukuma arabiyan mun saukar da shi wato alqur'ani ne wanda yake cike da hukunci arabiyan kuma da harshen larabci mun gane ko domin ka zo ka yi wa mutane hukunci da shi walani tabata awahum amma idan ka biye san zuciyar mutane ma'ana ka bi san zuciyar kafirai cikin abin da suke kiranka a wajen kaddarawa wai ka zo ka yadda da addinin su to mun yana daga cikin abin da suke kiran Annabi sallam cewa ya yadda da addinin su wato abauta abi addinin yahudanci wani lokacin abi addinin musulunci ubangiji subhanahu wataala yake ce musu inda a wajen kaddarawa zaka yadda da abin da wato suke kiranka zuwa gare shi manzon Allah ba zai bi su ba amma duk da haka ubangiji yace da zaka a wajen kaddarawa zaka bi soyayyen zuciyarsu ba da ma ja aka min alilmi bayan abin da yazo maka na daga ilimin littafin ka na tauhidi to malaka min Allah min waliyin wala waqin zai zama baka da wani masoyi a wajen Allah wanda zai hana ka shiga azabar Allah wala waqin baka da wani kuma mai kiyayewa wanda zai kiyaye ka wato shiga azabar Allah amma wannan ubangiji subhanahu wataala yana da iko ya gaya wa Annabi sadu abin da ya ga dama amma manzon Allah ai ba zai bi su ba amma dai jan kunne ne wato saboda al'ummarsa saboda mutane a ja hankalinsu lalle su kiyayi bin Yahuda da Nasara ubangiji yace inda zaka biye musu a wajen kaddarawa to malaka min Allah min waliyin wala waqin babu wani wanda zai taimaka maka wani masoyi da zai hana ka shiga azabar Allah kenan ashe idan mutun ya biye Yahuda ranar lahira ba zai samu wani masoyi da zai kange shi gaban shiga azabar Allah ba wala waqin ko kuma wato wani wanda zai hana a yi masa azaba
wala kadar sanna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wa ma kana li rasuli an yati bi ayatin illa bi idhnin wa li kulli ajalin kitab يشاب
يمحو الله
ما شاء وثبت وعنده أم الكتاب
وبنجي يجي ولقد أرسلنا رسولا من حقيقة من أيكو منزني من قبلك كافين كيا محمد وجعلنا لهم أزواجا وذرية ومن سنيا مسو ماتا دي آية دي جيكو كيما من سنيا مسو آية ماتا da ƴaƴa da jikoki wannan ayan tana nuna falalan wato samun aihuwa wato tana nuna falalan samun aihuwa kuma ma da samun mazuriya har Allah ya nuna maka kana raye wato danka ko kuma ƴarka ta yi aure ka aurar da ita kuma ta aihu wannan falala ne Allah madaukakin sarki ya ambaci falalan waɗannan annabawa domin musharakan makka cewa suke aida annabi ne yahudawan madina mushirkan larabawa su suke cewa da annabi ne da ba zai damu da batun maganan aure ba ayin da annabi ne na gaskiya annabi ne da Allah ya koshi da hankalinsa kurin sai ya koma gudun duniya sai ya zama ya fi kowa gudun duniya bai da bukatar dadi a duniya na abinci ko abin sha ko sutura balle kuma wato mata suka ce ai ba annabi bane shi yasa ma ya shagaltu da ma aure to shine ubangiji sai ya musu raddi yace ai duk annabawan da muka aiko a baya da yawa daga cikin su mun sanya musu mata da ƴaƴa da ma kuma wato zuriya sune wato jikoki shine suke cewa wai malai yake cewa qalu sun faɗi wannan wai laukana mursalan hakan da manzo ne da gaske lakana mursalan bi zuhudi wato ai da ya shagaltu da gudun duniya da ya bar duniya ya bar mata sai Allah ya musu raddi domin a cikin wannan annabi Suleiman alaihi salam malami suka ce wato sai da ya auri mata 300 annabi Suleiman matansa 300 kuma yana da sadaka kuyangi kenan mata guda 700 saboda haka shi mata 1000 shine shi wato yake shiga dakin su sannan mahaifinsa annabi Dawud alaihi salam yana da mata 100 tare da wannan babu wanda ya soki annabtarsu babu wanda ya soki annabtarsu to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata matansa tara ne dadda dai 11 ya aura amma tara su ne suka zauna a lokaci guda saboda haka yaya za su soki annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kenan kuma kafin kama akwai annabawa da yawa wanda mun sa musu mata da yaya da jikoki saboda haka ka sani cewa annal qauma kanu yadhkuruna anwa'an min ash-shubuhat fi ibtal an-nubuwa su dai kafirai sukan kawo wani rikici ne domin su bata annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba nan gaskiya ba in gaskiya ne sai su zargi annabi Suleiman amma suna yabansa su yahudawa suna yabansa sai su zargi annabi Dawud suna yabansa kenan kaga ashe shi annabi sallam shi suke yi wa dan kiyayya ba wai dan wai auren wai laifi bane saboda haka kaga wannan wato shubha ne wato suke kawowa yana daga cikin shubohin su da suka kawo misalin ai sun ce wa annabi wa qalu ma li hadha ar-rasul yakulu ta'amu wa yashrabu aswaqi me ya samu wannan manzo wai yana cin abinci ko ma yana zuwa kasuwa to kenan kaga ashe idan ba zai ci abinci ba kenan so suke aiko manzon mala'ika kenan don sun ce ya kulu ta'ama ya za a ce mutum manzan Allah ne kuma a ce yana cin abinci to menene illa a wajen cin abinci dan mutum ya zo ya ce shi manzo ne Allah ya aiko shi menene illa a wajen cin abinci wane ne a duniya baya cin abinci zai rayu a cikin mutane da aljannu babu mala'iku ne Allah bai musu gangar jiki ta cin abinci ba su abincin su zikirin Allah ne ambaton Allah shine abincin su amma in dai mutum ne ko aljan ko kwaro ko dabba ko kowane irin tsiro ba zai rayu ba sai ya ci abinci saboda haka cin abinci a gurin su wato wannan jibilla ne halitta ne da Allah madaukakin sarki yayi aka dole sai an ci abinci kafin a rayu sannan sun ce yana zuwa kasuwa menene illa wajen zuwa kasuwa wajen neman halal ne saboda haka malam yace zamu kawo wannan bayani cikin suratul furqan sannan har yanzu yana da kin shubha da suke yi cewa wai suna cewa wai rasulullah ila al-khalqi indai har Allah zai aiko manzo gurin halittarsa ai ba makawa ya zama wato mala'ika shine labuda wato an yakuna min jinsil mala'ika dole aiko man indai har Allah ne zai aiko to ya kamata ai ya aiko wanda suke kusa da shi shine ya aiko mala'ika. Mun gane ko? Yasina cewa wai laula unzila alaihi malakun. Me yasa in har za a turo shi a matsayin manzo, me yasa ba za a sako masa mala'ika yana yawo da shi ba? Suna tafiya tare. In yaje ce ni manzo ne Allah ya aiko ni, mala'ikan ya ce eh ni sheda ne. Ina nan Allah ya aiko shi ya zama manzo. Ta kuma al'ada ta idanun dan adam ba ranar da za ta ci karo in dai ba Allah malaukakin sarki yayi wa idan tanidi irin idan annabawa ba ta ga mala'ika, to ranar ba za ta kwana a duniya ba. Sai dai mala'ikun a canza musu siffa su zo don su isar da wani sako, kamar da mala'ika Jibril yakan zo a siffar wato Balarabe, ya zo kyakkyawan Balarabe, kamar da hadisin da sayyidina Umar ya rawaito mana da ya zo yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin musulunci, ko kuma kamar yadda wasu mala'iku suka zo a siffar wato waɗansu daga cikin sahabban manzon Allah, suka zo suka ce manzon Allah yaki a ranar yakin Badar da yakin Uhud da yakin Khandaq. Allah ya sauko da mala'iku sun zo sun ce manzon Allah yaki, amma dole sai dai su zo a siffar bil adama. Amma in dai a siffa ce ta mala'ika, duk ran da mutum ya bude idan sai ga mala'ika, ran nan sai dai kwana a kabarinsa. Saboda haka yana da kin shuba da wayannan kafirai suke cewa me yasa Allah ba zai aiko mala'ika ba, indai har zai aiko manzo. A wani guri yana suna cewa wato ko law mata ti nabil mala'ika, me yasa ba za ka zo mana da mala'ika ya maka shaida ba. Sannan har yanzu yana da kin shubha wato da suke bayarwa, suna cewa ai law kana mursalan min indillahi lamata galabin nisa, da dai manzo ne wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi, ai ba zai shagaltu da yin aure ba, ba zai shagaltu da yin aure ba. Shi yasa Allah ya amsa musu ya ce Ubangiji ya ce walaqad arsalna min qablika, wato walaqad arsalna, haqiqa mun aiko wato rusulan manzanni min qablika kafin ka, waja'alna lahum zuriyatan wa waja'alna lahum azwajan wa zuriya, ko da mun sanya musu mata mun sanya musu zuriya, kenan kaga kai ma kamar su ne. Saboda haka ba akan ka aka fara aure ba, ba akan kuma aka fara wato samun zuriya ba. Sannan har yanzu yana daga cikin shubhar da su suke kawowa su kafirai wato a wajen neman mu'jiza, da suke cewa law kana rasulan min indillah, inda manzo ne daga wajen Allah, la kana ayyu shay'in talabnahu min al-mu'jizati atabi, da duk abin da muka ce ya kawo mana na mu'jiza ai da zai kawo, inda har manzo ne. Amma mu ce ya kawo abu ya tsaya yana cewa shi ba aiko shi ba, da kawo aya sai dan aiko shi da isar da sako ne, ai da duk abin da muka ce ya kawo, in dai manzo ne daga wajen Allah take wato zai kawo. Sai Allah ya amsa musu cewa ma kana da rasulin an ya ta bi ayatin illa bi iznillahi, ai ba aikin manzo bane ya zo da wata aya, saboda mutanansa sun nema sai dai da izinin Allah. In Allah ya ga dama sai aya ta zo. Allah yana gaya mana a wurare da yawa cewa ai ba akan ka suka fara neman ayan ba, ai ko ka zo musu da ayar wato ai mutanen Annabi Musa sun tambaye shi aya, da ya zo musu da aya, da ya zo ya ba su labarin Allah ya aiko da sako ya ce musu su yi kaza su yi kaza su bar kaza su bar kaza, suka ce suna so su je su ji maganar Allah. Ya ɗebe su ya zaɓi mutum 70, Allah ya ce ku tara Musa 70 rajulan limiqatina, ya ɗebi mutum 70 yaddadunsa, mutane masu addini, ya tafi da su don su ji maganar Ubangiji. Allah ya ce falamma kallamahu rabbuhu, yayin da Ubangijin Annabi Musa ya yi musu magana suka ji muryar Allah, sai suka ce mu wannan rufa'i da kai mana, lan nu'mina laka hatta nara lahjaratan, ba za mu yadda ba sai dai in kana so mu ga Allah ido da ido. To tsawa ta sauka ta kore su. Annabi Musa ya ta addu'a ya ce Ubangiji da kaga dama ka hallaka su a can gida mana, har sai da na zabo su na bar gari da su na zo ne da sunan jeji, Allah ka halaka su, Ubangiji ka raya su. In na je yanzu me zan ga yan bani Isra'ila, na zako musu manyan mutanen su, na zo Allah ka halaka su. Ya ta addu'a Allah ya raya su. To kaga tunda sun nemi aya su ji murya, kuma ya kai su kuma sun ji murya, sun ce kuma ba su yarda da muryar ba, sai sun gani to in dama a wajen kaddarawa ta'ala Allahu an zalika, da Allah zai bayyana su ganshi, za su ce kai wannan ba Allah bane, nan ma za su ce dabo annan musan ya musu. Saboda haka kafirci kafiri sai a hankali, neman ayan da suke nema ne na ta'annuci dan su kure Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wai dan in ayar ta zo za su ai aya da yawa kan sun ganta, kallon manzon Allah kadai ai aya ce, domin ya zo da abin da ya zo musu gagaraba, da duk da yadda suke gwanayen larabci gwanaye akan larabci wanda suke gasa na waka na zuban waka sai yazo musu da alqur'ani da yazo musu gagaraba da ai ga aya kan gaban su inda za su imani to amma a haka ma cewa suke ai manzon Allah ne ya kirkire alqur'ani shi ya kirkira saboda haka Allah ya ce to ko ka zo musu da ayar ma ai ba imani za su yi ba yana daga cikin shubha su da suke cewa laukana rasula inda manzon Allah nan manzo ne daga wajen Allah wato la hasalama auda anabihi min nuzul azabi ai da muke cewa fatina bi mata iduna in kuntum min sadiqin in gaskiya kake annabi ne Allah ya kuka to a saukar mana azabar yau ma dan magon sai Allah ya shirye su amma cewa suke in annabi ne na gaskiya Allah ya aiko shi to yanzu ya roki Allah saukar musu da azaba ba su roki shiriya ba amma gaggawa suka yi yanzu ai duk waɗanda suka faɗi wannan magana suna cikin azabar shekara ɗaruruwa kusan shekara dubu ma suna cikin wannan azabar duk wanda suka roke ta da farkon nan suna cikin azabar kamar da suke gaya wa sauran annabawa fatina bi mata iduna in kunta min as-sadiqin albin da kai mana alƙawari na azaba ka zo mana da shi inda gaske kake saboda haka kenan yana daga cikin abin da suke in annabi ne da gaske to ya zo da azaba sai Allah ya ce li kulli ajalin kitabu kowane abu da aka sa masa lokaci lokacin sai nan a rubuce li kulli ajalin kitabu kowane lokaci na faruwar wani abu kitabun yana nan a rubuce in lokacin faruwarsa kuma yazo sai ya faru amma lokacin faruwarsa bai yi ba dan kai da awar ya faru ba zai faru ba amma fa lokacin sai ya fa ko babu wanda ya sai hana shi faruwa Allah ya ce li kulli ajalin kitabun ali kulli hadithin waqtun mu'ayyanun duk abin da zai faru an sa masa lokaci da zai ayyana la ta'akkaru anhu la taqaddam dan ka zagwa bin ya faru ba zai faru ba sai lokacin sai yayi lokaci yayi dan baka so ya faru ba zai hana shi faruwa ba yana daga cikin shubuhar da suke cewa laukana sadiqan inda manzon Allah din nan gaskiya ne ma na saka al-ahkam allati hiya sabitatu fi tawrati wal injil aida wani hukuncin da da yana nan a tabbata a cikin littafin injila ko a taura da alqur'ani ba zai zo ya soke shi ba in dai har alqur'anin gaskiya ne aida sai ya koyi kafa da kafa da littafin at-taura da injila wa ma na saka ba'dul ahkam allati ja'a biha da wani hukuncin da yazo a at-taura ko a injila da alqur'ani bai zo ya soke shi ba sai Allah ya ce musu yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit abinda Allah ya ga dama yana share shi wa yuthbitu abinda kuma Allah ya ga dama yana tabbatar da shi wa innahu ummul kitab domin asalin littafi lahul mahfuz a wajen Allah yake Allah ya ga dama kamar mai gida ne a gidansa ai ba za a zo matan gida da yaran gida su yi wa mai gida bore ba cewa kullum ranar Laraba an saba yin miyar romo yau ya za a ce ai miyar kuka ba za a yi masa bore ba mai gida saboda haka mai gida yana da dama ya yi tasarrufi da gidansa domin shi yake kula da gidansa da kansa Allah madaukakin sarki shi ya halicci duniyar nan ya halicci abin da yake cikinta shi kuma ya tsara hukuncin da at-taura ta zo da shi ya tsara hukuncin da linjina ta zo da shi shi kuma ya tsara hukuncin da alqur'ani ya zo da shi in yayi daidai abi ayi imani in bai yi daidai ba abi abin da Allah ya ce abi ai an zauna lafiya ba za su ce me yasa aka samu canji ba to me canzawar ne ya canza in ya ga dama ya tabbata in ya ga dama kuma ya canza domin asalin komai a wurinsa yake jalla jalaluhu shine ubangiji subhanahu wataala saboda shubha su yake cewa wala gar arsalna rusulan min qablika haqiqa ya muhammadu mun aiko manzanni kafin ka waja'alna lahum azwajan mun sanya musu mata suna yin aure wa zurriyatan da kuma zuriya sune wato ƴaƴa da jikoki wa ma kana li rasulin bai dace ga manzo ba an yace bi ayatin yazo da wata aya illa bi idhnina sai da izinin Allah li annahum abidun marbubun domin asuma annabawa da manzannin bayi ne na ubangiji Allah ne halicce su illa iyaka ya zabe su a cikin wato sauran halittu ya aiko su da sako daga gurinsa ubangiji yace li kulli ajalin kitabun kowane abu yana da lokaci shine kowane ajali maktubun fi tahdidu Allah ya iyakance ma komi a gidan duniyar komi Allah ya sa masa lokacin sa kuma bai ya faruwa sai lokacin sa yayi yamhullahu ma yasha Allah yana shafi abin da ya ga dama wa yuthbit, kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama. In ka zo da tashdidi kuma kace wa yuthbit, yana tabbatar da wato abin da ya ga dama. Wa inda hu umul kitab, asalin littafi, alladhi la yataghayyaru minhu shay, wanda ba abin da yake jirkita a cikin sa, wato na Allah ne, shine kitabul, wato kitabu fil azali, abin da Allah ya rubuta tun fil azal.
Wa imma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaykal balagh wa 'alaina al-hisab.
Na'am, ubangiji yace wa imma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum, ya Muhammadu, kafiran nan dai tabbas zamu musu azaba, ko dai mu nuna maka wato shashan abinda muka yi musu alƙawari na daga azaba tun a rayuwarka, auna tawaffayannaka, ko mu karɓi ranka, ma'ana mu jinkirta musu azaba, fa inna ma alaikal balagu, kai dai aikin ka isa da sako ne. Da suka ce a zo musu da azaba babu ruwanka, azabar ta zo a lokacinka ko ta zo bayan Allah ya karɓi ranka? Aikin ka dai isa da sako ne. Ubangiji ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aikin da aka sa masa shine kurin ya isa da sako, bai damu ba. Da Allah ya ce zai musu azaba, ya yarda Allah zai musu azaba, kuma Allah zai musu, yaushe Allah zai musu? Da kulli ajalin kitabu, kowane abu yana da lokacinsa, lokacin da Allah ya sa zai musu azaba, nan in lokacin ya zo Ubangiji zai musu azaba din. Shine Ubangiji yake cewa wato wa imma nuriyannaka ba'd alladhina idhum, ko dai tun kana raye mu nuna maka shashan abin da muka musu alƙawari, kuma Allah ya nuna masa, domin da aka gwabza a Badar sai da aka kashe manya-manyan mutanen Makka mutum 70 aka sare su, aka tura su a wata rijiya, wato a filin Badar. Kaga wannan an nuna musu shashan azaba ne, aka kama fursunonin yaki mutum 70 aka daure su jam, aka sako su gaba har wato garin Madina, wanda daga wasu da daddare ma manzon Allah nishin su yaji, saboda igiyar daure nan ta musu tsanani, yace aje a sassauta musu. Ya ji wasu na nishi, ya saida su, yace wannan wane da wane ne, daurin nan aje a sassauta musu, daurin nan suna nishi, aka je aka sassauta musu. Kaga Allah ya nuna masa kenan azabtar da su da aka yi tun daga gidan duniya. Allah ya ce wato auna tawaffayannaka, ko mu karɓi ranka, kaho mai musu azaba, wato kuma bayan wafatinka kuma sun mutu shiga azaba, wannan ana nufin azabar lahira ne. Fa inna malikal balagu, wato aikin ka dai isar da sako ne, wa alaina al-hisab, mu kuma sakamako a hannun mai yake, kai ka isar da sako, wanda ya ga dama ya imani, wanda ya ga dama ya kafirce, hisabin a gurin mai yake, inji Ubangiji subhanahu wataala.
A walam yara wanna na tilarauba na kusurha min nadara biya Allahu ya kuma lami a kiba lihukumi
na
wasari wani hisabu.
Ubangiji ya ce a walam yara, shin kafirai kan su ba sa gani ne? Anna na tilarauba, mu muka halicci kasar nan, sannan muka nufe ta nan, kusurha min a turafiya, muna yanke ta daga gefanta, wai ma'ana ana rage kafirci da ya cika duniya, da Allah ya aiko annabi sallam ya ko bai nasara, yau aje a ci wannan kasar ta dawo karkashin musulunci, aje a ci wancan ta dawo karkashin musulunci, aje kaga ana takure kasar, musulunci yana mamaya, ana kuma wato rage kafirai wato a bayan kasa. Shine wato nan kusuwa min a tarafiya, muna rage ta. Wasu malaman suka ce ana rage ta saboda abubuwa da yake aukuwa a nan, wannan bala'in ya faru anan. To wannan yana daga cikin wato rage kasa, ta hanyar girgizan kasa, ko ta hanyar ambaliyar ruwa, ko ta hanyar wasu ababe na musibu da suke auka. Wallahu ya hukumu lamu a kibali hukumi, Ubangiji yakan hukunta a cikin halittarsa abin da ya ga dama. Lamu a kibali hukumi, babu wanda ya sace a'a, babu wanda ya sa ya jirkita hukuncin Allah ko ya warware hukuncin Ubangiji. Lamu a kibali hukumi, duk abin da Allah ya kaddara shi zai faru, babu wanda ya sa ya warware hukuncin Allah. Wa huwa sari'ul hisab, Ubangiji mai gaggawar hisabi ne, wato zai yi hisabi a ranar lahira, wato a gwargwadon rabin rana, saboda hadisin annabi sallam da ya zo da haka din. Amma wannan mumine ne za su gani, kafirai kam za su ga wuni ɗaya na ran alkiyama kamar shekara 1500 ne. Na'am, kamar shekara 1000 ko kuma to kamar shekara 50. Na'am.
Wa qad makara alladhina min qablihim walillahi al-makru jami'a ya law ma taksibu kullu nafs wa sa'alamu al-kafiru liman qubadir.
Ubangiji yace wa qad makara alladhina min qablihim, ba kafiran Makka ne suka saba yin makirci ba, ai kafiran da suka zo kafin su ma wato sun yi makirci. Daga cikin al'ummai na annabawan da Ubangiji ya aiko wanda suka wuce. Wato kamar yadda mutanen Makka nan suke maka makirci ya Rasulullahi, wato waqar makarar dina mi kabrihim, ai waɗanda suka zo kafin su ma sun yi makirci a wani gurin. Allah ya ce a tawasau bi, shin kafirin nan kan wasiya suke wa junan su ne? In aka aiko annabi a cikin al'umma su ƙaryata shi, su yi masa makirci, su azabtar da shi, idan ya tafi Allah ya halakar da su, wata al'umman ta zo, ita ma aka aiko mata annabi, in ya zo su ƙaryata annabin, wata ma su halaka annabin nata, su yi masa nau'i-nau'i na walakanci a shi da mabiyansa. Allah ya ce a tawasu, wasiya suke ne, kamar in wannan al'umman Allah zai halaka ta, ta bar wasiya a al'umman da za ta zo, ita ma cewa in an aiko annabin ta yi irin abin da suka yi. Ubangiji ya ce to kamar dai da mutanen Makka suke maka makirci ya Rasulullah, ko gar makarar ladina min qablihim, waɗanda suka zo kafin su ma sun yi wa annabawansu makirci. Falillahi al-makru jami'an, amma su sani dukkan tarko yana hannun Allah, kowane mai makirci ya makircinsa, babu makircin da zai yi tasiri sai Allah ya yarda. Saboda haka kowa ya zuba tarkonsa domin cutar da annabi ko cutar da addini, ya sani idan da ya fara tarkon Allah ba zai kubuce ba. Falillahi al-makru jami'an, lalle dukkan wato makirci mai tasiri, tarko mai tasiri, wato dukka ya tabbata ga Allah. Ma'ana ba makircin su ake jin tsoro ba, abinda ake jin tsoro wato tarkon Ubangiji. Ya alawa ma taksibu kullu nafsin, Ubangiji ya san abinda kowace ne take aikatawa. Wato fa'idul hajza'u, Allah kuma ya tanada mata sakamako. Wa hadha huwa al-makru kulluhu, tanada sakamako a kowace ne da ta aikata aiki na barna, to wannan tarkon ya fi kowane tarko, domin Allah ya zuba tarkonsa a ranar lahira, tarkon da babu wanda ya isa kuma ya tsallake. Domin ranar lahira bayan an taru zai ce, ya ma'ashar al-insu wal jinni, ya ku taron mutane da aljanu, man istata'a minkum manistata'atun, wanda duk yake da iko a cikinku, an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi, ya gudu ta sama ko ta kasa, fanfuzu to an bashi lasin ya gudu yau. Duk wanda yake da dama kare je lahira, to kare je, ko kuma in yaje lahira, duk wanda yake da dama ya gudu, kar a kama shi a masa azaba, to ya gudu. Allah ya ce la tanfuzuna illa bisulan, babu wanda isa a yau kam ya gudu, ma'ana ya kubuce, illa bi sultani, sai wanda ya zo da sultani. Sultani shine sai wanda ya mutu da imani da kuma wato bautar Allah, domin shine ba zai shiga cikin wato azaba ba a wannan ranan. To kaga wannan shine tarko na Ubangiji, duk abin da dan adam yayi yake tsammani ba zai shiga cikin hannun Allah ba, ai a hannun Allah yake. Duniya da kake cikin nata ma ta Allah ce, ta Allah ce, Allah ce ya shimfida ta, ya kuma baka komi. Saboda haka tarkon Allah dama a cikinsa kake, ba wai za ka fada ba ne. Saboda haka kenan kaga ashe in mutum yana da hankali, bai kamata kana cikin tarkon Allah kuma ka yadda ka riƙa sabawa Allah, kuma kana ma jarumtaka akan sabon Allah. Idan jahilci da ƙarancin ilimi da kuma lokacin fusgar shedan ya sa mutum ya sabawa Allah, to ya gaggawa tuba, domin ai a hannun Allah yake, dama ya cikina cikin tarkon Allah. To kaga me ya dace shine mutum ya gaggawa tuba, domin idan ka bata da Allah babu inda zaka gudu ka boya sai gurin Allah. To kaga in kana da wayo, kana da dabara, kana da hankali, to kar ka yadda ka bata da wanda in wani abu ya same ka gugunsa zaka gudu, ka nemi mafaka. Ya zama duk abin da zaka yi ka nemi abin da wato zaka sami yaddarsa, in ka sami yaddarsa to ka rabauta. Dan Adam Allah ya halice shi dole ne yana da wato zalal, yana da gociya a cikin wato cikin harkar imaninsa, da wani lokacin wanda dole ne salmando zai ɗebe shi. To shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya bada ayyuka na alkhairi birjik, ya bada aiki birjik, ya bada kuma hanyar tuba istighfari, ya kuma kwadaitar da annabi sallan cewa shi ma ya istighfari, shi da bayya laifin, da Allah ya kiyaye shi laifin. To kaga balle ni da kai kenan, kaga ashe mutum yana da hankali bai kamata ya ni ya zama harcansa kullun ya bushe ga barin tuba wa Allah subhanahu wataala, gabansa ya zama basu saba da gabatar da aiki na alkhairi ba. Kowane lokaci a same ka cin aiki na alkhairi, wannan ba zai hana ka neman abincinka ba, ba zai hana ka zuwa kasuwa ba, ba zai hana ka zuwa noma ba, ba zai hana ka zuwa duk ayyukan ka da zaka nemi abinda zaka tsarrufe rayuwarka ba, amma a cikin wannan aikin da kake na neman abinda za gudanar da rayuwarka, kuma ka rika gabatar da ayyuka kuma da za su nema maka yardar Allah subhanahu wataala, domin yanayi da zaka tsinci kanka a wani lokacin na neman yardar Allah din dama baka bata da Allah ba, to kaga zaka samu wato rangwame a cikin rayuwa. Shi yasa malai sai yace da Ubangiji yace alau mata subu kullu nafsi, Allah wato ya san duk abinda kowace rai take bige-bigenta na neman abinci da rayuwarta, fa yu'addu laha jazaa'uhu, Allah kuma ya tanada mu kowace rai sakamako, wa hadha huwal makaru kulluhu li'annahu ya'tihim bihi min haythu la yashuruna, domin Allah madaukakin sarki zai zo maka da sakamakon nan a ranar da baka sani ba, ranar da baka sani ba, domin in ka karanta littafanka akwai ayyuka da ya birjik da kai na alheri, in kai mumini ne za ka yi mamaki ma baka yi tsammanin ma har an rubuta su ba, amma za ka ga Allah ya rubuta su kuma ya tanada maka sakamako. Sannan kuma za ka ga ayyuka birjik na sabo wanda in dai baka tuba ba za ka yi tsammanin ma kaman ba wasu abu ba ne, kuma za ka gan sabo domin ai abinda kafirai za su faɗa kenan. Ko Ubangiji ya hakaito mana wato cikin suratul Kahfi yake cewa wa qalu ma li hadzal kitab, za su ruka cewa mamakin wannan littafi, la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha, da karamin laifi da babban laifi mamaki duk gashi a rubuce a littafin, ha kafirai za su faɗa, kananan laifi da manyan laifi, Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadiran, za su samu duk abinda suka aikata yana rubuce, wala yazlimu rabbuka ahada, Allah Ubangijinka ba zai zalunci kowa ba, in dai mutum yayi aiki mai kyau ko mummuna za a rubuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji ya wakilta ma kowane dan adam mala'iku guda biyu masu kula da ayyukan da yake gabatarwa, daya yana dama, daya yana hagun dinsa, daya ana ce masa raqib, daya ana ce masa atidu, ko kuma kowanne sunan sa raqib wa atidu, daya yana da takarda da yake rubuta ayyuka na laifi na hagun din kenan, na daman yana da takarda a hannunsa da alƙalami wanda yake rubuta ayyuka na lada duk abincin mai aikata. Manzon Allah ya ce idan mutum ya yi niyyar aikata alkhairi kafin ya aikata, wannan mala'ika mai rubuta lada sai ya rubuta masa ɗaya, barin tashi ne sallar nafila sai ya rubuta ma ɗaya, barin je gaida mara lafiya sai ya rubuta ma ɗaya, barin je ziyara makabarta sai ya rubuta ma ɗaya, barin je ziyarci dangina sai ya rubuta ma ɗaya, barin ne sadaka da kayi niyya sai su rubuta maka ɗaya, ko da shaitan zai zo ya ci galaba a kanka ka fasa, to dai ka samu ladadi saboda kyakkyawar niyyar nan, don manzon Allah ce niyyatul mu'min ablagu min amalihi, niyyar mu'mini tana kaiwa inda aikin sa ma bai je ba, yanzu ba kai aikin ba amma rubuta ma ladadi ɗaya. Wani gune yake cewa niyyatul mu'min khairun min amalihi, niyyar mu'mini ta fi aikin sa ma alheri, da zaran kai niyya zaka yi aikin alheri kafin kai ma a rubuta ma ladadi ɗaya, idan kuma ka daure kai sai a mera ɗayan yanta koma goma, sai a mera ɗayan ta koma goma, idan kai niyyar aikin sabon Allah, kuma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan kai niyyar aikin sabon Allah ba za a rubuta maka alhakin ba sai ka aikata, sai a rubuta maka alhaki ɗaya, kun gane rangwame da rahama na Ubangiji ko? Can aikin alkhairi kai niyya, daga yin niyyar ba kai aikin ba sai a sama lada ɗaya, nan kuma aikin zunubi kai niyya, daga yin niyya ba ka yi ba ba za a rubuta maka ba, sai ka ce kai ashe ma dai Allah ya hana, astaghfirullah astaghfirullah, to a dalilin wannan kuma sai a rubuta maka mai lada ɗaya, da ka tuba ka fasa ka ji tsoron Allah sai a rubuta ma lada ɗaya. Azuma da ya karanta mana aya fadin Ubangiji innal hasanati yuzhibuna sayyiati, kyakkyawan aiki yana tafiyar da mummunan aiki, sai a rubuta maka lada ɗaya saboda ka tuba ka fasa yin sabon Allah, idan kuma ka daure kai jarumtaka kai sai a rubuta maka zunubin ɗaya, shi ma kafin a rubuta aka ce wannan mala'ikan da yake rubuta lada shine shugaba na gefen daman, zai ce wa mala'ikan da yake gefen hagu din dakata kar ka rubuta masa ko zai tuba, a dauki tsawon lokaci sai zai rubuta sai ce ka tsaya dai ko zai tuba, sai zai san lokaci zai sai ce ka bari dai ko zai tuba, sai in ga kaje ka tuba sai ya ce to sa masa daya, sai ya sa daya. To har ma manzon Allah kasan hadisin yake ce Allah wadan mutumin da goma gomansa za ta rinjaye Allah wadan mutumin da daddayansa za ta rinjaye goma gomansa. Yanzu da kai aikin alheri daya aka rubuta maka rana goma, kai aikin sabo daya aka rubuta ma daya, amma ka ga mutum an waye gari aikin sabansa kuma ya rinjaye aikinsa na alheri, kaga kenan da kai dayan mummunan nan. Da kai aikin alheri daya aka rubuta ma lada goma, baka sake aikin alheri ba sai da kai aikin zunubi goma sha daya. To kaga Allah madaukakin sarki ya halarci wuta amma baya so ya kona mutanansa, sai sa manzon Allah yake cewa dukkan ku za ku shiga aljanna sai dai wanda yake, saboda me duk ayyukan da za su sa mutum aljanna za ka sauki ne da su, kuma duk ayyukan da za su kai mutum gidan wuta in ka lura su aiki ne mai wahala. Amma hakan mutum yake, wani ma sai kai amfani da kuɗi, wani ma sai kai amfani da kuɗi, aikin da zai kai ka gidan wuta ba wallahi yawa yawan sai ka sa kuɗi a ciki, ga bata lokaci, ga rashin dadi, ga jawowa rashin lafiya, ga zubar da mutunci, ga kuma sai sun lalata maka dukiyarka, duk aikin da zai kai ka wuta. Mai saukin da zai kai ka aljanna kuma shine baka so, amma dan adam zai jarumtaka ya dage sai yayi wancan, ko ana ha maza ana ha mata sai yayi wancan, wannan kuma mai saukin yana ta gudu yana bin sa yana kauna kansa. Saboda haka Ubangiji ya tanada mu kowane irin aiki da akai sakamako, to kaga wannan shine tarkon Allah, sakamakon da Allah zai bayar. Za a ce maka ikra kitabaka, karanta littafinka da kanka, kafa bi nafsikal yawma alayka hasiban, yau kai da kanka zaka yi wa kanka lissafi, kai da kanka zaka yi wa kanka hisabi, zaka bi tar aikin ladanka ga su a gefen dama tun daga na farko har na karshe ga su a rubuce, wanda ka sani ma da wanda baka sani ba, ma wani aikin ma kai baka sani ba, Allah ya rubuta maka lada baka sani ba, duk za a gan su gana alhakin tar za a karanta, sai ka auna wanne yafi nauyi, wanne da ka tara ka ganin guda nawa ne, kowa ran lahira zai iya rubutu da ka zai iya karatu. Dan Allah haka zai ce ikra, ka karanta bi nafsika da kanka, kafa bi nafsika yawm alayka hasiba, yau da kanka zaka yi kanka hisabi, kafin ma Allah maka hisabin zaka ce litafiya ta yi kyau alhamdulillah, ko kuma tafiya ta baci Allah ya kiyaye mu. To wannan shine tarkon Allah din da Ubangiji yake fada, falillahi almakru jami'an, ai tarko dukkan na Allah ne, domin tarkon da yake tasiri shine na Allah. Wa sai alamul kafiru, ta sannu kafiri dan alkiyama zai san liman uqubad dari, waye yake da karshe mai kyau, yake da gida mai kyau na karshe na zama, shine al-aqibatul mahmuda fi daril akhirah, waye yake da gida ne yabo wato a gidan lahira. Annabi da mu'mine ne ko kuma su kafirai? Wa yaqulu allazina kafaru
wa yaqulu allazina kafaru lan tamursala,
na'am,
qul kafabi billahi shahidan bayni wa bainakum,
na'am,
wa man indahu ilmul kitab.
Ubangiji yace wa yaqulu allazina kafaru, kafirai suke cewa a manzon Allah lasta mursalan, wa kai ba banzo bane, qul kace musu kafabi billahi shahidan bayni wa bainakum, ai mai shaida wato a wajen Allah ya ishe tsakanina da ku, ma'ana Ubangiji tun da ya ce ni manzon Allah ne, shi yasa ma da suke cewa ai shi ba manzon Allah bane, ba Allah bane ya aiko shi, Allah ya ce Muhammadur Rasulullah, Allah ne da kansa ya faɗa Muhammadu manzon Allah ne. Saboda haka in ka ce ba manzon Allah bane ma, kai kuma wane ne? Allah da kansa ya ce shi manzon Allah ne. Shi yasa Allah ya ce karka damu, wai dan sun ce lasta mursalan, kai ba manzo bane, qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum, ai mai shaida shine Allah, wato ya ishe ni a tsakanina da ku akan gaskiyar ni manzo ne, Allah ne ya aiko ni. Wa man indahu ilmul kitabi, da kuma wanda yake wato da ilmin littafi, su ne Yahudawa da Nasara, wanda sun tabbatar a littafin su Allah tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
Suratu Ibrahim alayhi salam makkiyatan wa 54 aya.
Naam.
Bismillahi rrahmani rrahim.
Suratu Ibrahim, wannan sura an kira ta Suratu Ibrahim saboda a cikin ta Allah ya ambaci kisar annabi Ibrahim alayhi salam duk da yake dai ba a cikin ta ne kare kisar annabi Ibrahim ta zo ba amma a cikin nata wato an kawo addu'o'i da annabi Ibrahim yayi wato wanda Allah ya amsa wanda wadansu addu'o'in ma sai bayan a zamanin manzon Allah ubangiji ya amsa su mun gane ko yawa kamar a cikin addu'ar ai ya roki Allah madaukakin sarki ya maida Makka ta dakin kabe koma alƙibla yawa to kaga ba maida shi alƙibla ba sai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da baitul muqaddas suke fuskanta to kaga saboda haka kaga wannan har ma sai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato yazo sannan kuma ubangiji annabi Ibrahim ya roki ubangiji ya fallanta aikin haji shi ma ba fallanta aikin haji ba sai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka fallanta wato aikin haji wannan sura surati Ibrahim ita ce sura ta 14 a jerin wato surorin alqur'ani wato an kada ko kirgin su daga suratul baqara sannan a Makka aka sauka da ita din banda ayoyi guda uku wadanda su na Madina ne a bisa maganganun wadansu daga cikin malamai kamar su Abu Qatada aya ta 28 da ta 29 da kuma aya ta 30 wadannan duka a Madina aka saukar da su sannan wannan sura a wajen sauka a wajen sauko annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen wahayi ita ce sura ta 72 duk da yanzu a jeri an sa ta a 14 amma a wajen saukarta a kawo wahayin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sura ta 72 ta sauka bayan suratul shura ne kafin suratul anbiya'i tsakanin bayan an saukar da suratul shura aka saukar da suratul ibrahim sai kuma aka saukar da suratul anbiya sannan tana da ayoyi wato 50 da nawa kace 50 da nawa tana da ayoyi 52 wannan a gurin malaman kufa malaman basra suka ce ayoyinta 51 ne malaman madina suka ce 54 ta yanda malaman sham suka ce ayoyinta 55 ne jigo abinda take karantarwa tauhidin alqur'ani ayat tauhidi wato shine kade ta Allah sannan na biyu tana karantar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadan tana karantar da rayuwa bayan mutuwa bayan an mutu wato akwai wata rayuwa wanda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara za a yi ta ita ce wato rayuwa wato ta gidan lahira wannan sura ana kiranta suratul ibrahim kuma kamar na fada makkiya ce in banda fadin ubangiji alamtara ilal ladina badalu ni'matal lahi ayoyi biyu wato ko guda uku sun ce tana da aya 50 wato da daya ko 52 ko 55 kamar da sabanin malamai yake na me kace
alif lam ri kitabun anzalnahu ilayka li tukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur
na'am ubangiji yace bismillahir rahmanir rahim wannan sura ta fara da wato irin bakaken da yawanci surorin bakar suke budewa da shi kuramin bakake ta fara da wannan bakake guda uku alif lam ra ubangiji shi ya san fassara waɗannan wa'annan kalmomi wa'annan bakake wato guda uku kitabun wannan alqur'ani littafi ne anzalnahu ilayka wanda muka saukar gare ka ya muhammadu litukhrijan nasa minaz zulumati domin wato ka fitar da mutane daga wato cikin duffai na kafirci ila nuri zuwa ga hasken imani bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratul azizil hamidi zuwa ga hanya wato al-azizi ta ubangiji mai rinjaye a cikin dukkan lamarinsa al-hamidi wanda yake wato abun godiya ga halittarsa Allahi
Allahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard
na'am
wa lil kafirina min adhabin shadid
idan ka zo da jarra ya zama badali wato atafi ne kai na atahu bayani kace ila siratil he kace siratil lahil azizil hamidi shi yasa yace wato a warshu suke yin ila siratil azizil hamidil lahil ladzi Allah suke tsaye da shi amma an kace Allah wannan mutara ne wato kace shine al aziz ubangiji mabwai al hamidi shine abin godiya Allah ubangiji shine allazi lahu ma fi samawati wa fi ardh amma an kazo in kai kisra Allah din yana jone da karatun baya ne ila siratul lahil azizul hamidi yawa allazi lahu mulku samawati shine ubangijin da yake da mulkin samai wa ma fil ardh yake da kuma mallakar abin da yake cikin kasa lahu ma fi samawati wa ma fi ardi duk abin da yake cikin sama na Allah ne da abin da yake cikin kasa na Allah ne wato a wajen mallaka shi kadai ya mallaki abin da duk yake cikin sama da kasan nan wa khalqan shi kadai ya halitta duk abin da yake cikin sama nan da kasan nan Allah shi ya halitta wa abida kuma komi da kowa bawan Allah ne ubangiji yace wa walil kafirina narfan azaba tabbata ga kafirai min azabin shadidin wato daga azaba wanda take wato mai tsanani na'am
alladhina tahabbuna la tadini lakinati wa yusudduna an sabilillahi wa yabghuna iwaja
na'am
ulaka fi dalalin ba'id
ubangiji yace su wane ne kafiran nan da narkon azaba ya tabbata gare su Allah yace su ne alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya wadanda hankalin su gaba daya akan rayuwar duniya yake su ne suka zabi rayuwar duniya alal akhirati sama da rayuwar lahira wa yasudduna an sabilillahi kuma suke kange mutane gabarin addinin Allah wa yabghuna ha'i wajan sun dauki wannan wato wajan yiwa mutane saddu su hana su bin addini a matsayin wato hanyar da su karkacewa wato addini ulaika fi dalalin ba'idin wannan suna cikin wato bata wanda yake munisanci su ne mafi sharrin mutane mutum bayan ya kiye imani kuma ya kiye bar mutane su yi imani to kaga wannan shine mafi sharri a cikin wato mutane inda mutum zai yi kafircin sa shi kare a kafircin sa ba zai shi kowa ba amma idan yana kafircin kuma ya kokari sai ya ingiza mutane cikin kafircin sa to wannan yafi kowa wato sharri a cikin wato al'umma shine ubangiji yace ulaika irin wayannan mutanen fi dalalin ba'idin suna daga cikin bata malisanci gabarin gaskiya na'am
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
وبنجي yace wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi maganganun da suke maka game da alqur'ani da wasu menene ubangiji yace lamarin shine ba mu aiko manzo face manzan zai zo da yaran mutanan sa idan yazo da wani yare yanzu idan yanzu larabawa da suke wato suka kafircewa alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya aiko musu annabin da wani yare wanda ba larabci ba za su ce ai dama ba so mu fahimci alqur'anin ba so mu fahimci aikin da aka aiko mana manzon ya gaya mana ba saboda me saboda ba gaya mana mu da yaran da muke ji ba to amma Allah ya ce alƙawarin ubangiji ne bayya aiko manzo cikin mutane face da yaran mutanen da zai aiko shi cikin su din liyo bayyana lahum domin yayi musu bayani irin bayanin da za su fahimci abin da yazo da shi fa yudhillillahu man yasha amma duk da haka duk da sun ji sakon sun kuma fahimta amma su wake imani saboda me saboda Allah yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha yakan kuma shiryar da wanda ya ga dama wa huwal azizu ubangiji mabuwayi ne a cikin mulkin sa hakimin gwani ne a cikin aikin sa na'am
wala kadar sanna muse biatina anakhriji qawmaka min az-zulumati lan-nur wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi zalika la-tulkul sabirin shakur
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wato a ayan da muka karantawa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi Allah bai aiko manzo ba face da yaran mutanen sa liyubayyana lahum domin yayi musu bayani fa yudhillillahu man yasha wa yahdi man sha amma cikin jama'a sai go sun yi imani wasu kuma sun kafirce to wanda ya kafirce kaga Allah ne ya batar da shi wanda ya imani kuma Allah ne ya shirye da shi da hidayar sa wa huwal aziz Allah mabuwayi ne mai iko ne alhakim mai hikima ne to sai Allah sai biyar da wannan aya da labarin annabi Musa alaihi salam Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina ai mun aiko annabi Musa da ayoyi guda tara sai muka ce masa an akaris kaumaka fitar da mutananka yan bani isra'ila min az-zulumati wato daga cikin dufin kafirci ila nuru zuwa ga hasin imani mana kenan shi ma sakon da aka aika annabi Musa irin sakon da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam kenan domin ya zo ya karantar da mutane addini ya fitar da su daga cikin dufin kafirci zuwa ga hasin imani Allah ya ce muka gaya wa annabi Musa ka fitar da mutananka daga cikin dufin kafirci ila nuru zuwa ga hasin imani wa zakkirhum bi ayyamillahi wannan lokacin mutane sai an tuna musu wata ni'ima kafin wato a ja hankalin su Allah madaukakin sarki yayi wa yan bani Isra'ila ni'imomi ya musu ni'imomi shi yasa Allah da kansa yana ga ya musu kutunan ni'ima da nemu kaza ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ya bani Isra'ila zkuru ni'mati alaykum da sauran su ni'imomi Allah na tana musu ni'imar da ya musu domin wannan din ya zama wato ya dauki hankalin su wajen yin imani da kuma yin biyayya wa annabi Musa alayhi salam to shine Allah yake cewa wa zakirun bi ayyamin lahi tuna musu ni'imomin Allah da ya musu inna fi zalika cikin wannan tunawar la'ayatin ko cikin wayannan ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya musu la'ayatin likulli sabarin lalle akwai abin lura abin izina abin la'akari ga mutane masu yawan hakuri akan bin Allah shakurin mutane masu godiya ga ni'imar Allah da ya kamata su yi godiya kuma su bi annabi Musa alaihi salam cikin umurnin Allah na'am
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
وَبَنْجِي يَأْتِي تَنَا مُوسَى نِعْمَةَ دَيَ مُوسُ سَأَنَّبُ مُوسَى سَيَأْتِي wato wai kala Musa liqaumi ubangije yace tunayen da annabi Musa yake ga ya mutanansa uskuru ni'matallahi alaikum lalle ku tunan ni'mar Allah da ya muku iz anjakum min ali fir'auna yayin da ubangiji ya tseratar da ku daga fir'auna da mutanansa yasumunakum su'al azabi suna dandana muku mummuniyar azaba suna gana muku mummuniyar azaba wai zabihu la abna'akum suna yanka yayanku maza wai yastayuna nisa'akum suna raya mata saboda maganan bokaye da suka ce za a haifi wani abin haifuwa cikin yan bani Isra'ila wanda shi zai sanadiyar karban mulkin annabi Musa zai masa sanadiyar yi masa juyin mulki to shi yasa annabi Musa ne ya dade wannan maganan bokaye sai ya ce duk dan da aka haifa a cikin yan bani Isra'ila a kama shi a yanka shi ya saka yan bincike da yan kula musamman da yake anguwannin yan bani Isra'ilan dama daban ne anguwannin kiblawa daban saboda haka yasa aka tsare su ana kiwon su shiga da fitar su ana dubawa aka nada mata ungozumomi da suke shiga gidaje idan mace an ganta tana da ciki sai ya mata rijista ana dubawa yaushe har lokacin da cikin zai girma in ta haifu a je a gani in da namiji ne a kama shi a yanka shi take idan kuma mace ne a bar mata kaga wannan mummuniyar musiba ne duk al'ummar da aka ce maka an bar mata yaya mata ne suke rayuwa yaya mazan ake kashewa to ka bani labarin wannan al'umma bayan ƴan shekaru za ta fara cikin musiba duk al'umma za zama mata ne sun fi yawa duk al'umma da kuma mata ne suka fi yawa ba maza ba wannan al'ummar wato tana cikin bala'i domin za ta samu matsaloli wato na tsayuwa akan kafarta ta bangalori da yawa na rayuwa to wannan yana daga cikin azabar da aka amma ubangiji subhanahu wataala mai iko ne babu wanda yasa yace la mu aqibali hukumihi babu wanda yace walwali abinda Allah ya hukunta aka haifa annabi Musa ita ma mahaifiyar tasa da take jin tsoron kar a kashe shin aka ce je ba shi a kogi taje ba shi a kogi aka dauko shi kuma aka kawo shi gidan fir'auna a nan ya rayu to kaga Allah babu wanda ya isa ya taka masa birki a cikin abin da yake saboda dan adam inda ya gane wato ba shi da tsira sai ya kama turbar Allah a cikin dukkan lamarinsa shine kurin mafita dan adam ya kama turbar Allah in kana cikin tafiya kai tuntube da turbar shedan ka tubo Allah ka dawo kan turbar Allah ka bi saboda haka ubangiji subhanahu wataala yake cewa ai fir'aunan nan da annabi Musa yake tuna musu ya ku tuna ni'imar da ubangiji ya yi muku yayin da ya tseratar da ku daga fir'auna ya sumunakum su'al azabi yana dandana muku muniyar azaba wa yadhbihuna abna'akum yana yanka ya'yanku wa fi zalikum cikin irin wannan hukuncin da fir'auna yake muku bala'un akwai jarraba mai girman gaske akwai jarraba ko kuma wato a cikin wannan azaba wato da fir'auna yake muku ko kuma cikin wannan tseratarwa da Allah ya yi muku din bala'un akwai jarraba domin ita kanta ni'ima man Allah baka ya jarrabawa ne ko yawwa ni'imar ma jarrabawa ne mun gane ko yawa ni'imar ma jarrabawa ne azabar ma jarrabawa ne Allah ya ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitna ko zamu jarrabe ku da alkhairi zamu jarrabe ku kuma da sharri shi ma duk wannan fitna ne kenan ga yan bani Isra'ila abinda fir'auna yake dandana musu wannan jarraba ne sannan da Allah ya tseratar da su da yadda suka ketare kogi a ga shi ma wannan wato bakar maje dindin sun sade ba kauna cewa suka ina la mudaraku na ai gashi nan Firauna zai kama mu bai kama mu saboda gaban su kogi ne teku ne bayan su kuma Firauna ne da rinduna sun biyo su su suna tsakani gaba kura ba sai yaki ko to kace ina la mudaraku na annabi Musa shi ya karfa musu doya yace kala yace kallah inna ma irabi sai hadin muna tare da Allah zai shiryar da mu mafita su dai suna tafiya dukkan suran su ya zo makogaro saboda mi kurin mutuwa ne su ganta a fili domin Fir'auna da ya ci musu ba mai komawa gida ko mutum da ya cikin su amma Allah wanda kwakin sarki ya halaka Fir'auna kaga wannan ni'ima ce sannan sun shiga kogin an sandarar da kogin aka fitar da su a kogin kaga shi ma wannan ni'ima ne aka halaka Fir'auna da mutanansa mutuwar Fir'auna ni'ima ne sanan dilmiyar da mutanansa a ruwa ni'ima ne sanan ketarar da su suma ni'ima ne shi yasa Allah ya ce wa fi zalikum bala'u min rabbikum cikin wannan akwai jaraba daga ubangijinku azim wanda take wato mai girma
wa yata'azzana rabbukum la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid
ubangiji yace tuna yayin da ubangijinka wato ya sanar cewa la in shakartum in har kuwa gode ni'imata ta hanyar kade ta ni da kuma yi min da'a la azidannakum wallahi zan kara muku wala in kafartum in kuma kuka kafirce shine jahattumun ni'ima kuka yi musin ni'imata ta hanyar kafirci da saba min law azibannakum wallahi zan muku azaba idan Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima sai ka gode to Allah alkawari yayi zai kara maka ni'ima Allah alkawari yayi dan sai da yayi rantsuwa yake cewa la in shakartum hejiru da lamul kasami wallahi in kuka gode min yaya ake godewa Allah ai masa da'a ayi godiya ta baki ayi godiya ta gaba in Allah baka dukiya kai godiya ta baki kuma ka dauki zakaka bayar ka dauki taimako ka bayar ka dauki sadaka ka bayar duk wannan shine godiya in Allah baka lafiya kai godiya a lafiyarka kai sallah na nafilfili kai karatun alqur'ani kai ayyuka na alkhairi daga banka wannan godiya wa Allah ne bisa wannan ni'ima amma Allah ya baka lafiya ni'ima ce kuma kai amfani da wannan ni'imar kuma kaje ka saba wa Allah kaga baka gode wa ni'imar ba shi yasa Allah ya ce wallahi in kuka gode min la azidannakum wallahi zan kara muku wala in kafartum amma in kuka butulce wa ni'imata ma'ana kuka musun ni'imar ta hanyar yin kafirci da sabo law azibannakum wallahi zan muku azaba Allah ya ce inna azabi la shadid musani lalle azabata wato mai tsanani ne kala Musa
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وإن الله لغني حميد
وبنجي يتي وقال موسى سي النبي موسى يتي إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا باكو كدبا إن دكود دو متانا لسكي دونيا نان سوكا كافر چه و الله تو سسني كافر چه وانسو بادي چوش الله لكومي با ba zai rage Allah da komai in duk duniyar nan suka kafirce suka ce ba za su yi wa Allah bauta ba za su kafirce su bujire to fa inna Allah ganiyun hamidun Allah ya wadata gabarin su gaba ɗayan su hamidun kuma abin godiya ne saboda haka hadisul qudusi hadisin mutanen sham manzo Allah sai yake cewa da mutanen duniya tun daga na farko har na ƙarshe da mutane da aljanu duk tare a wata fili guda daya kowa ya zama tsabar bin Allah zuciyarsa kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tsabar bin Allah kowa zuciyarsa ya zama wajen jin tsoron Allah da bin Allah da da'a da menene kamar zuciyar manzon Allah ne to wannan din ba zai amfani Allah da komai ba wannan din ba duk duniyar nan su bi Allah su ji tsoron Allah su girmama Allah kamar yadda manzon Allah yayi to wannan din ba zai kara wa Allah komai ba inda kuma duk duniyar nan kowa zai zama kamar Fir'auna tun daga na farko har na ƙarshe mutane da aljinu kowa ya zama zuciyarsa kamar zuciyar Fir'auna wannan din ba zai rage komai a cikin abinda Allah ya a cikin wato matsayin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ba wannan din ba zai rage komai cikin wato matsayin Ubangiji subhanahu wataala ba, kenan in ka bi Allah amfanin bin kanka zai dawo, sai da kuma in ka saba wa Allah to sakamakon sabon kuma kanka zai koma. Wannan ba zai cutar da Allah da komai ba, mun gane ko? Shine Ubangiji yake cewa wato in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, in kuwa kafirce ku ƴan bani Isra'ila da duk wanda suke bayan kasa, fainala ganiyun, Allah ya wadata gabanin halittarsa hamidun, abin godiya ne wato a cikin aikinsa. Na'am.
Alam yatikum nabaw alladhina min qablikum qawm nuhin wa 'adun wa thamud.
Na'am.
Walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah.
Na'am.
جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
قالت رسلهم
أفي الله شك فادر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أما كان أولى آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
قالت رسلهم
إنهم إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
وما لنا ألا نتوكل على الله
فقد هدينا سبلنا ولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
الحمد لله إذا مصيحنا إن شاء الله أبنى مكفر ديدي منا رقوا الله مدوكو كنسل كي يكرب ومن إبام الادة أبنى موكوس كولي الله مدوكو كنسل كي يغفر تامنا وإنن آيو إيدي على رمى كرن تامنا أيامنا مبورون كني أكرتمونا قبي إن شاء الله.